اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بيان حقا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله يو ونن كيني درس منشدة اتكين ونن لفتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها ايو ونن يمشي نتلاتا tara ne ko takwas tara ga watan takwas wato Sha'ban a wannan shekara ta 1418 wanda ya daidai da tara ga watan 12 shekara ta 1997 ina jin mun tsaya a inda muke cikin koro shubuhat ko shubuhat da suke hana mutane yin wato aiki da hadisi mun yi magana akan shubuha ta ɗaya mun ba da ansa a kai da shubuha ta biyu ita ma muka ba da ansa a kai haka ne ku ina jin a cikin shubuha ta biyu muke to ina jin dai inda za mu tafi shine walaita anna ikhtilafahum al-madhkur in hasara dararuhu fima bainahum nan ne ku ولم يتعده الى غيرهم من امه من امه الدعوه اذا لهان الخطب بعض الشيء لهان الخطب بعض الشيء ولكنه يا للاسف تجاوزهم الى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والاقطار فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله افواجا malam ya buga mana misalai guda biyu wanda ke nuna munin samuwar sabani a tsakanin al'umma ko da sabanin ta bangaren furu'a ne inda ya nuna munin da ke tattare da wata fatawa da ta haifu a sakamakon sabani har waɗanda suke cewa shin ya halatta dan hanafiya ya auri yar shafi'iyya tunda shi yana hanafiyanci ita tana shafi'iyyanci ana ganin kawar ba aure a tsakaninsu sai wani malami ba da fatawa ya ce ya halatta تنزيل لها منزلة أهل الكتاب ده دي سولان أبا بند ما كرنت أبايا تسماليتي وليت أن اختلافهم المذكور إن حصر ضرره فيما بينهم إنما أتي سابان دمك أنبتا إلا ستات كيت أكن سوما سابان كن سوما لميتن كتي كدت شافهم بينس da a ce illata ta kaita akan malaman kadai bata ketare su zuwa ga mabiyansu ba walam yata'addahu ila ghairihim illar bata ketare su zuwa ga waninsu ba min ummati da'wa daga cikin al'ummar da ake kira da abin haka yake idan lahana al-khatabu ba'd al-shay to da matsalar ta dan yi sauki ba'd al-shay ko yaya abin yake walakinahu ya lal'asab sai dai kai abin bakin ciki tajawazahum ila ghairihim min al-kuffar wannan sabani illa sa ta ketare malama ta ma ketare al'umma ma wanda ake kira ta musulmai din illar ta nasu har ya zuwa ga kafirai fi kaseerin min al-bilad da yawa daga cikin garuruka wal aqtar da yankunan duniya daban-daban fataduhum bi sabab ikhtilafihim an ad-dukhul fi dinillahi afwaja saboda sabanin da su musulmai suka jefa kansu a ciki da ra'ayin rikawa kan mazhabobinsu ko kuma ra'ayoyin da suka tafi akai na fikihu sai wannan ya bayu zuwa ga su kare kafirai masu hana su shiga cikin addinin Allah kun gane ku ja'a fi kitabi zalamun min al-gharb ya zo a cikin wani littafi mai suna zalamun min al-gharb lil ustad al-fadil muhammad al-ghazali ne muhammad al-ghazali a cikin safi na 200 ga abinda nassin magana take imam al-ghazali ce hadasa fil mu'tamar alladhi uqida fi jami'ati bristol bi america أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواهي الإسلامية يتي يا أوكو أون تارو دا أكينا مسمى أوتر جامعة تدرسون أمريكا ونما سمى غنا يقولوا وتتنبيا ودى ونن تنبيري سودا داما أكن تاير دا مكمن شرطا في أوساط المستشرقين أتكان المستشرقون wato irin turawan da suke karanta abin da ya shafi musulunci da harshen larabci dan su yi zagon kasa gare shi wato orientalist kenan yasa da dama sukan tayar da wannan tambaya a tsakaninsu والمهتمين بالنواهي الاسلاميه da sauran mutanen da suke damuwa da al'amuran musulunci sukan koro wannan tambaya kala ga abinda tambayar take cewa bi ayi ta'alimi yataqaddamu almuslimuna ila alalam da wata koyarwa al'ummar musulmi za su gabatar wa duniya li yuhaddidu alislam alladhi yad'una ilayhi muna san musulmi su tantance mana musuluncin da suke kira zuwa gare shi abi ta'alimi alislam kama yafahamuha sunniyun shin za su ba mu sakon musulunci ne kamar yadda ahlus sunna suka fahimce shi am bi ta'alimi allati yafhamuha shi'atu min imamiyyatin aw zaydiyya ko da sakon musulunci a mahangar yan shi'a din masu bin tafarkin imamiyya ko masu bin tafarkin zaydiyya wanne musulmai za su gabatar wa duniya a yau idan duniya ta ce ta yadda za ta karbi musulunci ta yadda za ta karbi sakon musulunci wanne musuluncin musulmai za su gabatar mata musulunci a mahangar sunna ko a mahangar shi'a shi'a din a mahangar imamiyya ko kuma a mahangar zaydiyya thumma inna kullam min ha'ula'i wa ula'ika mukhtalifuna fima bainahum in an ce a mahangar ahlus sunna to akwai tsabaniya tsakanin su karan kansu ahlus sunna din domin mazhabobin nan guda hudu malikiyya shafi'iyya hanafiyya duka da hanbaliyya dukkan su mazhabobi ne na ahlus sunna ba akwai tsabani tsakanin su ba in an ce a shi'a zaydiyya akwai sabani a cikin ta in an ce shi'a imamiyya ita ma akwai sabani a cikin ta wa kad yufakkiru fariqun minhum fi mas'alatin ma tafsiran taqaddumiyan mahdudan me yawa wani daga cikin waɗannan mutane ko wannan bangarori zai iya yin wani tunani game ta wata mas'ala tunani na birnanci tunani wanda yake da iyaka a iya karbar sa بينما يفكر اخرون تفكيرا قديما متزمتا يعني da kuma wani sashin kuma ya iya yin tunani irin na mutanda tunani irin na yan adaskare wanda ba su yarda da ci gaba ba shine tazammut wato kasan su turawa suna wani makirci sukan yaudari mutane ta hanyar rubuce-rubucen su akwai musulmai sai su ce musulmai wayayyu al-islamiyun al-mustaniruna wayayyun musulmai wanda koyaya wani dan ci gaba yazo na zamani sai ka bankar qur'ani kace qur'ani ma ya hadisi koyaya wani da dakin binciken sai bunci ko wani abu sai kace shi ma hadisi ma ya hadisi ne to dan binnin musulunci kinan kuma kai ba maganar jihadi a ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama salama to wannan kai dan birni kinan aulun turawa in suka sami irin ka rubuce-rubucen ka za su iya buga maka irin su karin buga da tattafan irin su taha husaini irin tattafan su rifa'a tahtawi lalatattun da malaman nan da suka bayyana a misra suna rubuce-rubuce ga su suna dangantuwa zuwa ga musulunci amma suna firme irin su wannan mutumin da yayi adwa'un ala sunnatul muhammadiyya lalatattun mutumin nan ya zazzage hadisan annabi din ya rinka hada da hadisin da ya ci karo da juna sai ce ta'arada fa tasaqada sai a watsar da su wannan hadisi ya ci karo da wannan to dun watsar da shi mu huta sai ya samu wani wannan ma ya ci karo da wannan to mu watsar mu huta haka haka wanda shi a yau suka zo suna ya ta irin wannan littafin a yau a kasar nan Abu Rayya Mahmud Abu Rayya to sai su ce masa wannan ai wannan al-muslimun at-taqaddumiyun ko al-muslimun al-mustanirun al-islamiyun al-mustanirun ko at-taqaddumiyun wanda kuma yace dole sai an tsaya a musulunci yadda annabi ya bar duniya sai a ce mutazammi rajai alladhi yufakkiru bi aqaliyyati alqurun alwusta yana tunani irin tunanin yanda Ghazali yace wal khulasatu anna ad-da'ina ila alislam yatrukuna almad'uwina ilayhi fi hayra yace da a takaice dai zamu ga masu kiran mutane yau zuwa ga musulunci suna kyale waɗanda ake kira din cikin rudani li'annahum hum anfusuhum fi hayra domin su kansu a cikin rudani suke a to duk wanda zai zo gabatar da musulunci yace amma sai dai an karbe shi ta tagar sufanci misali ko wanda zai ce shi gashi tsarin sa na musulunci qur'ani hadisi ash'ariyanci malikiya kar a yadda a saba wa mazhabin Abu al-Hasan al-Ash'ari a babin aqida kar a saba wa malikiya a babin wa fiqhu anan gurin shine da wannan sakon zai isar wa duniya ayo kaga wannan yana cikin rudani shi kansa yana bukatan a kira shi bai kamata ya kira kowa ba yayi kira ki zuwa ga ina ai hada hada ce, amma wanda zai kiran mutane zuwa ga alkitabu wa sunna ala dhaw'i fahmi sahabati wa tabi'in, magana ta kare qur'ani hadisi a gwargwadon fahimtar sahabbai da tabi'ai, to wannan ya dunkule musulunci ya baka ce madarasa tsaf musulunci ya baka da aqidar da fiqhun da komai ya kunshi wannan alkitabu wa sunna ala dhaw'i fahmi sahabati wa tabi'ina. Amma da ya ƙara wani mazhabi na ilmul kalam ko ya ƙara wani mazhabi na fiqhu, to ya zama dan rudani ne shi, bai san abin da yake ba. Kun fahimci wannan da kyau? A to yanzu idan Turawa suka ce za su shiga musulunci, sai ka faɗa musu wata mazhaba za su yi, sai ka ce me? Idan ka ce Malikiya sai su ce to wani komai zai tsara, sai su je su samu ɗan Shafi'iyya, shi kuma sai ce Shafi'iyya, sai to a ce musulunci na kubi ne. To sai ka ce masa me zai kina? Alkitabu wa sunna ala dhaw'i sahabati wa tabi'in, baka saba Malik ba, baka saba Abu Hanifa ba, baka saba Ahmad bin Hanbal ba, baka saba wa Shafi'i ba, da ka ce kitabu wa sunna a bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai, baka saba wa ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu ba. Amma da ka ce Malikiya tsantsa, ka saba Abu Hanifa, ka saba Shafi'i, ka saba Ahmad bin Hanbal, kuma shi kansa Malik ka saba masa, dan bai ce maka haka ba. In kana da nassi ɗaya cikin maganganunsa ka kawo. In ka ce a Shafi'iyya za ku yi, ka sabawa duk malaman mazhabobin, har shi Shafi'i ka saba masa, kuma ka saba Qur'ani, ka saba hadisi. Kun fahimta da kyau? Wannan ita ce maganar da Muhammad al-Ghazali ya yi a cikin littafin sa Zalamun min al-Gharbi, Albani ya koro mana ita. To a ƙarshe daga ƙasa sai kuma ya yi raddi ga shi kansa Muhammad al-Ghazali, don wannan magana ta Muhammad al-Ghazali ta daɗe wajen shekaru 20 ko makamancin haka ne ya yi ta a baya. Amma daga ƙarshe sai ya zo shi kansa ya faɗa cikin wani rudani. Shi yasa Albani sai ce wa aqulu al-ana laqad kashafat kitabatu al-Ghazali al-kathira fi ayyamihi al-akhira mithl kitabihi alladhi sadara akhiran bi unwan as-sunnah an-nabawiyya bayna ahli al-hadith bayna ahli al-fiqh wa al-hadith annahu huwa nafsuhu min ulaika ad-du'at alladhina hum anfusuhum fi hayra. Yace kai rubuce-rubucen Muhammad al-Ghazali na ƙarshe-ƙarshen nan, musamman littafin sa na ƙarshe da ya fito, wanda aka bashi taken as-sunnatun nabawiyya baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadith, wannan littafin da waɗansun su sun nuna shi kanshi Muhammad al-Ghazali yana cikin wannan masu wa'azin da ke cikin rudani, inji Albani. A can ya goyi bayan maganar sa da yayi wajen shekara 20, amma daga baya shi ma ya zo zame kuma, saboda a cikin wannan littafin ya yi watsi da waɗansu hadisai. Na farko yana cikin dama mazhabin aqlaniyyun, shi bai yadda cewa aljanna iya shiga jikin mutum ba, yana ganin hadisin annabi na cewa idan kuda ya hau kan abin ɗaya daga cikin ku abin sha, ka dulmi ya shi gaba ɗaya, sannan ka ɗauka ka jefar ka sha. Yace duk wannan bai dace ba, sai idan kai irin wannan yanzu sai Turawa su ganka ɗan ƙauye, saurin waɗansu shirme na shi, kuma shi ba ruwansa. Mizanin da yake inganta hadisi da shi shine hankali, ba ƙa'idar mustalahul hadis ba, ba ka'idin ba ka'idoji na ilmul jarh wa ta'dil ba, ba ka'idoji na ilmul rijal ba, a'a in dai a dandanan ka ga hadisi ya inganta fa huwa sahihun, koda duk duniya ta da'ifantar da shi, in a dandanan ka ji bai maka daidai ba, koda muttafaqun alaihi ne shine da'ifun ne a wajen sa, kaga wannan akwai rudanin da ya wuce wannan huwa nafsuhu fi hayrake, ba ne sai shi wannan cikin hayra din. To shine yayi dogon bayani nan gurin akan sa da kirman da yayi da sauransu, har yayi littafin sa wato abin nan fiqh usira, da yayi littafin fiqh usira sai ba Ghazali yace tunda kai malamin hadisi ne, ina son ka duba duk hadisan da na kawo a ciki kai comment akan su, ingantattu kai bayani, daifai kai bayani. Albani yaji dadi yaje wa wannan littafin hidima mai kyau, duk yabi hadisan da aka kawo wanda suke ingantattu ya fada, daifai kuma ya fada har zuwa ƙarshe. Littafin ya fito a wannan tsari, aka ci gaba da sayar da shi. To wai sai daga ƙarshe yake cewa na yi haka ne don saboda shi mutakassis ne, da sai ke lissiya akan ilimin hadisi don haka na bashi. Ya ce amma hadisan da na koro ni na tabbatar cewa akwai waɗanda da ka karanta su zaka ji sun sahihai ne, akwai wanda kuma da ka karanta da ibai ne, da haka shi dai ya ga cewa kimar da Albani da wannan aikin da Albani ya yi shirme ne, wato bai abin nan ba. Da ƙarshe sai aka sake buga littafin, an cire wannan takarijin. Muhammad al-Ghazali to Allah dai ya ji kansa da gafara, ya rasu kamar shekaru kaɗan da suka wuce baya, ɗaya ko biyu kuma kamar haka, na manta bit hadis, yana cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan musulunci. Shi rubuce-rubucensa suna da kyau, musamman in ya zo yana kalubalantar ko kiristanci, ko yana kalubalantar yahudanci, ko zai magana akan democracy, ko zai magana akan istirakiya, wato in socialist, yana yi musu kata-kata sosai da hujjoji masu kwari. Amma in yi shigo cikin musulunci zai magana game da musulunci, to kuma sai ya rudani. Illa take. Amma mai yadda martani kan waɗancan kafiran a jada fi zalika, yana da littattafai masu kima a wannan, kuma zaka kare da rubuce-rubucensa. Amma a hir ɗinka ka karanta wani abu na gazali a cikin kwalliyar musulunci, to sai ka samu kanka cikin rudani. Gashi da uslubi mai kyau in kana karanta littafin sa baka iya dainawa. Allah ya bashi larabci mai kyau mai kwari idan kana karanta yana jan hankalinka, uslub adabi. To da haka ba sai mun karanta wannan dogon bayanin da Albani ya raddi ba, wannan dai shine jumultaccen abin da ya faɗa. Albani yace wa fi muqaddimati risalati hidayatu sultan ila muslimi biladi yaban ko jaban lil allamati muhammad sultan al ma'sumi rahimahullahu ta'ala. Wato yazo a muqaddimar wannan littafin mai suna hidayatu sultan ila muslimi biladi jaban, sunan littafin kenan, wanda littafin shine muhammad sultan al ma'sumi. Abinda yake ciki yace innahu kana warada alayya su'alun min muslimi biladi jaban, yace wata tambaya ta zo min daga al'ummar musulmai na garin Jaban. Albani yace in bracket yani al yaban, wato suna nufin Japan ne, shine suke faɗin ta haka da Larabci. Min baldati Tokyo, wato daga garin Tokyo, wa Osaka, da garin Osaka fi Shark al-Aqsa, a can gabas mai nisa. Tambaya ta zo min daga birnin Tokyo, daga garin Japan. Hasiluhu, abinda tambayar ta kunsa shine ma haqiqatu dinil islami, menene haqiqanin addinin musulunci, thumma ma ma'anal mazhab, sannan menene ma'anan mazhaba, wa hal yalzamu min tasharrufa bi dinil islami an yatamazhaba ala ahdil mazahib al arba'a, kin dole ne ga wanda Allah ya girmama shi da karban musulunci a ce sai ya riko da ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu, ai an yakuna malikiyan au hanafiyan au shafi'iyan au ghairaha, a ce dole sai ya zama ba maliki ko ba hanafi ko ba shafi'i ko waninsu, au la yalzam, ko kuma ba dole bane yin haka. Tambayar da aka yi masa kenan, yace me li'annahu kad waqa huna ikhtilafun azim, masu tambayar suka ce abin da ya samu kamar nuka wannan tambaya, domin mu a wurin mu dinnan sabani mai girma ya faru, wa niza'un wa khimun, da za'in ja mummuna, hinama arada iddatu anfarin min mutanawwiril afkar, yayin da waɗansu adadi masu yawa daga cikin mutanawwiril afkar, masu kyakkyawan tunani, suka yi nufin min rijali yaboniya, mazauna garin yaboniya, suka yi nufin an yi dukulu dinil islam su shiga musulunci, fi dinil islam, wa yatasharrafu bi sharafil iman, suka zo su girmama da girman imani, fa aradu zalika ala jam'iyyatil muslimin al ka'inati fi tokyo, sai suka je suka gabatar da kansu, waɗansu masu ilimin zamani ne, tunaninsu kawai ya karkata cewa su musulunta, sai suka je suka samu kungiyar al'ummar musulmi al ka'inati fi tokyo, wadda take da headquarters a garin tokyo. Faƙala jam'un min ahlil hind, to dama galibi musulmai a can garin yan tirani ne, ko yan pakistan ko yan india da sauransu, sai wani taro na mutanen kasar india suka ce yan bagi an ya taro mazhabul imam abi hanifa, ta to kafin mu ba su kalmar shahada mu faɗa musu cewa in sun shiga musulunci to su shiga hanafiya, li'annahu sirajul umma, dan shi imam abu hanifa shine fitilar al'umma. Wa qala jam'un min ahli indonesia jawa, sai waɗansu kuma yan indonesia su kuma suka ce yalzama an yakuna shafi'iyan, a ya kamata duk wanda ya shiga musulunci ya zama ba shafi'i, tun ba kafin su shiga musulunci a gaban su ake wannan rigimar, a nan take ake wannan rigimar, wannan suna cewa in sun shiga hanafiya za su shiga, wannan sai a shafi'iya za su shiga, kawai sai suka zama in kallo. Falamma sami'a aljabaniyuna kalamahum ta'ajjabu jiddan, yayin da waɗannan mutane suka ji wannan magana sai suka yi mamaki, wa tahayyaru fi ma qasadu, suka samu kansu cikin tsimuwa dangane da manufar su ta shiga musulunci. Wa sarat mas'alatul madahib saddan fi sabili islami, wannan rigima ta mazhabanci sai ta hana su ma shiga musulunci. Ah to wannan tunda mu dama a cikin kafircin rudani ake tai, wannan yace kaza wannan yace kaza, ba sai kuma musulma ha kuke fama da wannan matsalar, ya su sun fasa. Allah ya tsare mu. Wato kaga mafi karancin illar riko da mazhabobi ko ta kife akan mazhabobi za ta yi wa mutane kenan, mafi karancin illar da za ta yi wa mutane kenan, domin lokacin da ka dauki maganar wata mazhaba ka ce ita ce daidai banda ita kar ai komai, yanzu ka annabtar da shugaban wannan mazabar kenan baka sani ba, yanzu ka dauke shi ka bashi isma cewa baya kuskure cikin duk abin da ya faɗa, shikenan ka kai shi matsayin annabi ba tare da kafar gaba. Allah ya tsare. Abu na uku, wa yaz'umu akharuna anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi min al-ittiba'i lis-sunnah wa adam al-akhdhi bi aqwal al-a'immati al-mukhalifati laha tarku al-akhdhi bi aqwalihim mutlaqan wal-istifaratu min ijtihadatihim wa ara'ihim. Mun gaba da shubha ta biyu, shubha ta uku kuma yanzu waɗansu sun yarda cewa a bi Qur'ani da hadisi tsantsa, amma sai su koro wata tambaya, sai su koro shubhatsu, shine yace wa yaz'umu akharuna, waɗansu kuma suna riyawa cewa anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi, ma'anar abin da kuke kiran mu gare shi min al-ittiba'i lis-sunnah, ni cewa abi sunnar annabi, wa adam al-akhdhi bi aqwal al-a'immati al-mukhalifati laha, a kyale maganganun malamai da suka saba ma ita sunna din, wannan abin da kuke kira gare shi tarkul akhdhi bi aqwalihim mutlaqan, kamar kuna nufin gaba ɗaya kar ayi riko da maganar su kenan, a kowane littattafan su kenan, a daina amfani da littattafan su kenan, wal istifaratu min ijtihadatihim, kamar kar ayi amfani da ijtihadin da suka yi, wa ara'ihim, ko fatawoyin da suka yi, haka kuke nishi kenan. Albani ce fa aqulu, idan mutum ya ce maka haka to ni ga ansar da zan ce, inna hadha zama'a abba adama yakunu an sawab, wannan riyawar da kuke yi idan mun ce a kyale maganganun malamai waɗanda suka saba wa hadisi, sai ku ce wannan yana nufin kyale maganganun su gaba daya, da rashin amfanuwa da ijtihadin su gaba daya, da rashin karban fatawoyin su gaba daya, wannan abin da kuke riyawa din nan abba adama ya kuna an sawa, shine mafi nisan abin da yake nesa da gaskiya, bal huwa batilun zahirul butulan, yace abu ne rusasshe kuma ruce wasa asali take, kama yabdu zalika jaliyan, kamar yadda abin ke fita sarari min al-kalimatis sabiqat, daga kalmomin da suka gabata a baya, domin a kalmomin da suka gabata a baya ba an koro maganganun Imam Abu Hanifa ba, da na Imam Malik, da na Imam Shafi'i, kuma ba an koro su bane a matsayin hujja ayi aiki da su, ashe cewa kar kai riko da maganganun su da suka saba ma sunna, wannan baya kole rashin karban maganganun su gaba daya, tunda ka kayyade mu bar maganganun su al-mukhalifati lis-sunnah, waɗanda suka saba ma sunna, me ma'anar wannan, me riko da maganganun su wanda suka me, wanda suka dace da sunna, to idan an kwatanta maganganun su waɗanda suka dace da sunna da waɗanda suka saba ma sunna, wanne yafi yawa? Wanda suka dace ma sunna, ashe ba faɗa muke da su ba, amma kai ka ɗauki guda ɗaya ka ce tunda mun saba musu anan wannan ya nuna a sauran ba mun yi watsi da su, muka ce ƙarya kake yi, muna tare da su a duk inda suka yi daidai, amma inda suka yi kuskure ko mun kyale musu, kun fahimci wannan da kyau? Fa innaha kulluha tadullu ala khilafi, maganganun da suka gabata a baya da muka gabatar duka suna nuna sabanin wannan riyawar da waɗannan mutane ke, wa anna kullal ladhi nad'u ilayhi innama huwa tarku ittikadi almazahib dinan. Albani ce abinda muke kira zuwa gare shi shine a daina rikon waɗannan mazhabobi a matsayin su mazhabobin sune ruhin addini, wa nasbaha makan alkitabi was sunna, a daina mayar da su a kafa su a matsayin kitabu da sunna, ashe kawai in ka rike su shikenan ba ruwanka da kitabu da sunna. Kuma wannan abin sai haifar da ci gaba ta fuskar tunani ba, shi yasa kwakwalwa ta daskare, shi yasa waɗansu suka ba da fatawan cewa babul istihadi mughlaq, an rufe babul istihadi kirif, sai dai ka tsaya akan risala iziya ahlari ijmawi muhtasar, kar ka kawo sabo, kar wani sabon abu ya faru a da ka ce za ka yi magana akai an rufe kofar istihadi, to yanzu lokacin mai risala da lokacin mai muktasar da lokacin mai iziya babu kwamfuta, haka ne ku? Babu jirgin sama, babu kumbo, babu rokoki na yaki da ake amfani da su, babu irin wannan dabbaba dinnan, babu makaman kaldai, to yanzu me yake matsayin waɗannan a fikihance in babu istihadi, wani aji za a san su? Ya halatta musulmi su riko da kwamfuta da keken rubutu na larabci ko na arabiya? Ya halatta musulmi su riƙi makaman ƙara dangi don kaiwa arna farmaki? Ya halatta musulmi su yi riko da tankokin yaƙi da rokokin yaƙi in sun samu dama su hau kumbo ya halatta ko bai halatta ba, in kun ce ya halatta kun yi ijtihadi, in kun ce bai halatta ba kuma kun yi ijtihadi kenan. To da me kuka bada fatawan halaccin sa, da iziya ko da risala ko da muktasar? Ba ɗaya daga. To da me kuka bada fatawan haramcin sa, da iziya ko da risala ko da muktasar? Shi yasa duk wanda ya ce babu ijtihadi ya kulle, to ya samo wa kansa matsala, ya kulle kansa cikin matsala, rufin asirinsa ya buɗe ƙofa. Albani ya ce mu abinda muka hana kenan, ka ce za ka riƙe waɗannan mazhabobin cewa su ne addinin, kuma ka kafa waɗannan mazhabobi a maimakon littafin Allah, a maimakon sunnar annabi. Bi haythu yakunu ruju'u ilayha inda tanazzu, ta yadda in mun yi rigima sai mu ce a ɗauko muktasar a maimakon mu ce a ɗauko Qur'ani. Aw inda iradati istinbati ahkamin jadidatin liha wadisa tari'a, ko in wani sabon abu ya faru muna so mu samar masa hukunci sabo wanda da babu, a yamakon mu koma Qur'ani da hadisi sai mu ce a ɗauko muhtasar. To wannan shine abinda muka hana, inji Albani. Kama ya fa'alu mutafaqihatu hadha zaman, kamar yadda malaman fiqh wannan zamanin waɗansu daga cikin su suke yi. Wa alayhi wada'u al-ahkam al-jadidati al-ahwal ash-shakhsiyya, akan irin wannan ne suka dora hukunce-hukunce sababbi da suka shafi al-ahwal ash-shakhsiyya, wa nikah wa talaq, da suka shafi hukunce-hukuncen nikah, aure kenan, wa talaq da saki, wa ghayriha, da waninsu. Duna an yarji'u fiha ila al-kitabi wa sunnah, ba tare da sun koma Qur'ani ko hadisi ba. Li ya'rifu as-sawaba minha min al-khata'i, dan su gane menene daidai menene kuskure. Wal haqqa min al-batili, dan su gane menene gaskiya menene kuma ba gaskiya ba. Wa innama ala tariqati ikhtilafuhum rahama, su ba ruwan su sai su koma da tafin fikihu suka dakile ana, dan su sun riga sun bi waccan ka'ida da muka rushe tun ta tazu, cewa ikhtilafuhum rahama, sabanin malamai rahama ne. وتتبؤ الرخص والتيسير او المصلحه كما زعم, ko kuma dan suna da'awar tatabbu'ur rukhas, mu muna son dai mu ba abu mai sauki ko rahusa, wa taysir, da abu mai sauki, aw almaslaha, ko muna neman maslaha ne. Albani ce za'amu, haka sukariya. Wa ma ahsana qawla Sulaiman at-Taymi rahimahullah, kai mamakin maganan Sulaiman at-Taymi, Allah ji kansa da gafara, da yace in akhasta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika ash-sharr kullu, yace in akhasta bi rukhsati kulli alimin, in ka ce za ka rinka bibitar rahusan kowane malami, ijtama'a fika ash-sharr kullu, to sharri gaba ɗaya zai tattalo a kanka. Me yake nufi da wannan magana? Akwai waɗanda suke in tatabbu'ur rukhas wa taysir, shine duk inda malamai suka yi magana uku akan mas'ala, abinda musulunci ya wajabta maka kai in kana da na'urar da za ka tantance cikin maganganun nan guda uku kifiyoyin juna, wacce ce take da dangantaka da Qur'ani da hadisi, sai ka yi riko da ita, ko da ita ce mai wahalar aikatawa. An gane ku? Amma wani ba haka zai ba, idan ga Shafi'i ya ce kaza, Maliki ya ce kaza, Abu Hanifa ya ce kaza, sai ya kalli maganganun guda uku ba ruwanci da dalilin da aka dogara, wacce take sauƙin aikatawa sai ya ɗauka, wacce ta dace da san zuciya sai ya ɗauka, sai ya kyale sauran. Ko da sauran suna da Qur'ani da hadisi, shi ba ruwansa, tunda da an ce ikhtilafu ummati rahama, sai ya ɗauki mai sauƙi. To wannan mazhabin akwai waɗanda suke alqa'imina alayhi adda'una ilayhi, akwai waɗanda suke kiran mutane gare shi, su kullum aka zo fatawa za su kawo maganganu guda biyar ko shida, sai duk wanda kai alhamdulillah kalas, wanda kai yayi. To in ka yarda kana bin wannan rahusa, ka duba ka ga wanne yafi daɗi ka ɗauka, to sharri gaba ɗaya zai ƙare a kanka, idan suka samu kanka cikin matsala, dan ba inda ba a yi saɓanin ba a yi. Idan ka ɗauki alwala, me ya hukuncin niyya tun kafin a fara alwala? Me ya hukuncin niyya? Malamai sun yi maganganu guda biyu, waɗansu sun ce niyya wajibi ce, waɗansu kuma sun ce niyya ba wajibi ba ce alwala. Malaman mazhabobi guda uku, Malik, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, sun ce dole sai an yi niyya alwala. لأن الوضوء عمل دن إتأل ولا أيكي, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية, أنما كنا سوى الأعمال بالنية. أبو هنفة نية بدولة سبو دميتي, لأن الوضوء نظافة والنظافة لا يترتب عليها النية. إتأل ولا أدوني قواتي يندن ذاك أدوكم سيكاي نية, دن ذاك في ستراري سيكاي نية في ستراري, dan za ka yi wanka na shakatawa ka sanya jikinka sai ka niyya, ita ai ado ne, dan haka baya bukatar niyya. to anan gurin sai kaga wanne ne yafi sauki tsakanin yin niyya da rashin niyya. Rashin niyya ne yafi sauki ko? Saboda ita niyya sai ka tantance, to tunda idan na dauke ta a ina zan yi ta, zan furta da baki ko da zuciya kadai zan yi, sai kaga ayyuka sun karu akan ka. Amma rashin yi ko kawai rashi ne, to wanne yafi sauki? Rashin yi. Sai ka dauki mazhabin da yafi sauki na Abu Hanifa kenan. Sai ka zo ruwan da za a yi alwala da shi, duk ruwa na duniya kashi uku ne, ko dai zanto tahurun ko tahirun ko najisun, ba wani na hudunsa. Tahurun, tahirun, najisun. Ya malamai suka yi magana game da ruwa da ya takuɗu da abu mai tsarki, suka ce in ya yi rinjaye a kansa ya kwace masa sunan ruwa, ya zama wannan ruwan abin mai tsarkin, da haka ba za a yi alwala da shi ba tun da ya yi rinjaye a kansa. In bai rinjaye a kansa ba, ka yi alwalanka. Sai Abu Hanifa ya zo ce a'a, dukkan wani ma'i za ka iya alwala da shi. Menene ma'i? Duk abin da in ka sa a kofi kai haka zai iya zuba tsararo, to za ka iya alwala da shi. Kaga ruwan tsari, kaga lamurje, kaga zoɓar rodo, koka kola, fanta, tim, duk za ka yi alwala da su. Ba abin da ya shafi Abu Hanifa, duk za ka yi alwala da su. To wanne ya fi sauki tsakanin wanda sai suka ce sai ka nemo galeri a garai da wanda suka ce ko tsini ko koka kola, duk wanda ka samu ka yi, wanne ya fi sauki? Wannan har kudin zaki ke. To sai kuma ka ɗauki mazhabinsa a nan, a wannan ya fi sauki. Kaga ai duk sharri za ka haɗa kanka. Sai mutum ma ya fice daga addinin ba tare da ya farga ba. Ashe kenan idan malamai suka yi saɓani aka samu magana ko biyu ko uku akan mas'ala, menene wajibi akan ka? Wajibi akan ka ka bincika wacce ce take da madogara kai tsaye da Qur'ani da hadisi. In dukkansu sun kafa hujjar Qur'ani da hadisi, wanne ne maganarsu ta fi ƙarfi wadda dandanan za ta shiga ƙarƙashin aya ko hadisi ba sai an yi tawili dogo ba? To duk wanda ta fi kusa da Qur'ani da hadisi ita ce wajibi ka ɗauka, ba wacce ta fi sauki ba za ka nema. Kun gane ai? Yace in akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharru kullu. Wannan magana rawahu ibn Abdul Bar ya ruwaito wannan magana a littafin sa. Wa qala aqibahu, a ƙarshen magana sai ce haza ijma'un la a'lamu fihi khilafan. Ibn Abdul Bar yace magana nan da wannan malami ya faɗa karka dauka ra'ayin sa ne shi kadai, ijma'i ne da ban san wanda ya saba ba akai. Sai Albani ce fa haza allazi nunkiruhu wa huwa mukal ijma'i kama tara. Yace wannan dama shi muke wa mutane inkari, kar su je su bi sauki, a'a su bi sunna. A cikin bin sunnar anan saukin yake, a cikin can gurin anan wahalar take, dan in baka dace da daidai ba ina sauki? Ai dacewa da daidai shine me? Shine sauki. Yace to wannan shi muke kira zuwa gare shi, shi muke inkari kada mutane su wa huwa mukal ijma'i kama tara. Shine ko abin da ya dace da ijma'i kamar yadda kake iya gani a maganar Ibn Abdul Bar. وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه ممن ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره بل نأمر به ونهض عليه لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. الباني شكاك إن مكيب غنى inda muke magana shine inda maganganun da suka saba ma hadisi, wannan a ajiye wannan maganganun kowaye ya fade su. Wa ammar ruju ila qawalihim, amma komawa zuwa maganganun wadancan limamai ko wadanda suka biyo bayan su, wal istifadati minha, da amfanuwa da maganganun, wal isti'anati biha ala tafahumi wajhil haqqi, da neman agaji da maganganun su dan kokarin fahimtar gaskiya, bi makhsalafu fihi, cikin abinda suka yi sabani a kansa, mimma laysa alayhi nassun fil kitabi was sunna, cikin irin abubuwan da babu nassi akai na hadisi ko na qur'ani, aw ma kana minha bihajatin ila tawdi, ko abin da yake bukatan warwara ayi magana filla filla dan a fahince shi, komawa ga maganganun su dan irin wadannan fage, fa amrul la nunkiru, al'amari ne wanda ba mu inkarin sa, bal na'muru bi, umarni muke da shi cewa in za ka fahimci qur'ani da hadisi ka bi ta kan maganganun wadannan malaman, dan sun fi ka jin larabcin qur'ani, sun fi ka jin yaren Qur'ani, sun fi ka taqawar da za ta, wato akwai alamun taqawa da sharuɗan ilimi da suka tattara akan su, irin wanda kila babu tattare da kai, wanda zai sa su fuskanci gaskiya, ya zanto gaskiyar su ta fi kuskuren su yawa, ya zanto daidai din su ya fi tangarɗin da za su kawo yawa. A sakamakon haka sai a yi riko da maganganun su don fahimtar wannan, ko don tantance ina gaskiya take. Amma a ce a riki maganganun su gaba ɗaya, dukkan abin da zo daga wurin su ko ma menene, kar a bincike. Idza qala al-Hazami fa saddiquha fa innal qawla ma qala al-Hazami, wannan ba wanda yake haka. ni annal fa'idata minhu marjuwa, yace fa'ida ana fatan samun ta a cikin maganganun nasu na daidai, liman salaka sabilal ihtida'i, ga duk wanda ya bi gwadabe na neman shari'a bil kitabi was sunna, wanda ya nemi shari'a ta Qur'ani da hadisi. Qala al-allama ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala, babban malami ibn Abd al-Barr an-Namiri ya faɗa yace fa alayka ya akhi bi hifdhil usuli wal inayati biha, ku rinka jin maganganun salaf sai kaga wato dandano ne da su. Fa alayka ya akhi bi hifdhil usuli wal inayati biha, ya kai dan uwana ka lazinci kiyaye kikaki kai da kuma kulawa da su. Su da idan sun ce usul suna nufin Qur'ani hadisi, maganganun sahabbai maganganun tabi'ai, yace haddace su, lalle ka himmatu wajen haddace ayoyin Al-Qur'ani da wani abu na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai. Wa alam anna man uniya bi hifzi sunani wal ahkamil mansusati fil Qur'ani wa nazara fi aqawil fuqaha'i faja'alahu aunan lahu ala ijtihadihi wa miftahan li sara'iqin nazari wa tafsiran li mujmal as-sunani al-muhtamalati lil ma'ani lam yuqallid ahadan minhum taqlid as-sunan allati yajibu al-inqiyadu ilayha ala kulli hal duna nazar wa lam yurish nafsuhu mimma akhadha al-ulama'u bihi anfusuhum min hifz as-sunan wa tadabburiha wa iktada bihim fil bahthi wat-tafahhumi wan-nazari wa shakara lahum sa'ayahum fima afaduhu wa nabbahu alayhi وحمدهم على ثوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المسيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. يتي لليك كياي قرآني ده حديث كما كساني دكا واندي ده موجون كلا واده حدثي حديثي ولا حكام المنصوصة في القرآن يكلا ودن حدثي حكونته حكونتان ده أكا كاوسو أن السنتي على قرآني ونظر في أقاوي الفقهاء ya rinka nazarin maganganun malaman fiqhu manya-manya, faja'alahu aunan lahu ala ijtihadihi, ya mayar da maganganun su zanto suna ba shi taimako wajen ijtihadinsa, wa miftahan li tara'iqin nazar, ya mayar da maganganun su zanto mabuɗi makulli wanda za su buɗe masa ƙofofi na bincike, wa tafsiran li mujmal as-sunani, kuma ya mayar da wannan maganganu na malamai su zame masa tafsiri na jumlatattun hadisai ko hukunce-hukuncen da suka zo cikin sunna al-muhtamilati lil-ma'ani. Kaga wani hadisin daya zai dauki ma'anoni uku hudu, to in ka koma wajen wanda suka fi ka jin zaƙin ɗanɗanon hadisi sai kaga ga sun tantance ma cikin maganganun nan guda uku ko hudu da hadisin nan zai dauka ga ace za ta fi zama daidai saboda kaza. Kaga nan maganganunsu za su taimaka ma ne dan ka fahimci me wancan hadisin, ba wai maganganunsu su ne hadisin ba. An fahimta ko? Walam yuqallid ahadan minhum, duk wanda yayi haka ya zanto bai yi bita zaizai ga ɗaya daga cikin malaman nan ba, taqalida sunani, irin bita zaizai din da ake so a yi wa sunna ba ka yi wa ɗaya daga cikin su ba. Su sunnoni ko allati yajibu al-inqiyadu ilayha, wanda su ne ya zama wajibi a rusuna musu. Ala kulli hal, a kowane irin hali ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba dai dole a bi annabi. Duna nazarin, ba sai an tsaya an yi nazari ko tunani ba, in annabi ya ce kaza dole a bi. ولم يريح نفسه مما اخذ العلماء به انفسهم, يذن توبه وهلد كان سبدا ايرن ابين ده malami suka riga suka rikar makansu, min hifz as-sunani, na haddace hadisan annabi, wa tadabburi hada kulawa da su, waqta da bihim, yayi koyi da wadannan malamai, fil bahsi wajen bincike, wa tafahumi da neman fahimta, wan nazari da bin kokof a cikin hadisi da qur'ani, wa shakara lahum sa'ayhum, kuma ya gode wa su waɗancan manyan malaman mazhabobi da waɗanda suka bi bayan su, ya gode musu aikin da suka yi, fi ma afaduhu, cikin fa'idar da suka bashi na ilimi, wa nabbahu alaihi, ko suka fadakar akai, wa hamadahum ala sawabihim, ya yabe su akan daidai din su, allazi huwa aktsaru aqwalihim, wanda daidai din dama shi ya furin jaye cikin maganganun su, wa lam yubarrihum min az-zalali, bai kuma barrantar da su daga kuskure ba ko tangarda, kama lam yubarri'u anfusahum minhu, kamar yadda dama su ma ba su barrantar da kan nasu ba, a'a ya inda suka yi daidai ya gode musu, kuma daidai da ita tafarin jayi, inda suka yi kuskure kuma ya tabbatar kuskure ne, baya kokarin ya ce a'a su barrantattu ne ba sa kuskure, bai ce haka ba. Duk wanda wannan ya zama shine halin sa, fa hadha huwa at-talibu, wannan shine dalibin neman ilimi, al-mutamassiku bima alayhi as-salafu as-salih, wanda yake rike daren dakam ga abinda magabata na gari suka tafi akai, wa huwa al-musibu li hadhihi, kuma wannan shine ya dace da daidai wajen samun rabo, wal mu'ayyin li rusulihi, wanda shine kuma ya ga hanya ta bi, wal muttabi'u li sunnati nabiyhi, shine mai bin diddigin sunnar annabi kenan, wa hadith sahabatihi radiyallahu anhum, da shiriyar sahabbansa Allah ya yarda da su. Maganarsa bata kare ba, sai ce wa man a'affa nafsahu minan nazari, wanda ya hana zuciyarsa ko kansa nazari cikin Qur'ani da hadisi, wa adraba amma zakarna, ya kawar da kai daga abinda muka ambata, yake haddar Qur'ani, yake haddar hadisai, yake bin fatawoyin sahabbai ko na tabi'ai, ya tsaya daren dakan akan littattafan nan na fiqhu da aka yi masa sharhi, wa arada sunna bi ra'yihi, in ma an kawo sunnar annabi sai ya kawo ra'ayinsa wanda ya ci karo da ita, wa rama an yuruddaha ila mablagi nazarihi, yana so ya mayar da sunnar annabi zuwa ga ra'ayinsa shi, fa huwa dallun mudillun, wannan shine batacce ko mai batar da mutane, wa man jahala zalika kulluhu aidan, wanda ya jahilci haka ma bai ma san meye bambanci tsakanin wannan na farkon da na biyun ba, wa taqahhama fil fatwa bila ilmin, ya kutsa kai cikin fatawa ba tare da ilimi ba, fa huwa ashaddu a'ama wa adallu sabila, shi yafi kowa makafta a duniya, sarkin makafi kenan da duniya, wa adallu sabila, shi yafi kowa kaucewa tafarki kenan. Ya ka samu na mutanen kashi nawa? Kashi uku ne. Kashin uku, kashin farko mutumin da ya damu da Qur'ani da hadisi, ya karanta ya fahimci Qur'ani, ya karanta ya fahimci hadisin, ya mayar da maganganun limaman mazhabobin nan guda hudu da dukkan magabata na gari a matsayin abin da zai taimaka masa wajen fahimtar mai Qur'ani da hadisi. Kun ga akwai bambanci tsakanin ka dauki maganar su ka rike ba ruwanka da Qur'ani da hadisi, da kuma ka dauki maganar su kuma sai ka bi Qur'ani, kaga hukunci kaza da suka faɗa sun turo shi karkashin aya kaza, hukunci kaza da suka faɗa sun turo shi karkashin aya kaza, kaga akwai bambanci. Dan karwa ne zai ce maka ai mu ma maganganun su dama mun yadda da su ne dan su ne fassarar Qur'ani da hadisi, amma idan ka ce menene menene wurdinka a karatun Qur'ani a kullum, ba ya da wurdin sa na karatun Qur'ani, amma zai karanta ihriniya, zai karanta dalailu, har ya sala suka hana mutane barci, amma ba ya da wurdi na Qur'ani cewa kullun sai na karanta izu biyu ko kullun sai na karanta izu uku, baya wannan. Me wurdinka na hadisan annabi, me kake karanta na hadisai, ba ruwanki da ko ɗaya daga ciki, amma fa shi shine sarkin yakin san annabi a da'awa irin tashi, sai ka ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab, abun ba da'awa bane ba, sai ka aikata. To kaga wanda ko ya rike Qur'ani da hadisi yana karanta su, yana bin maganganun Imam Malik, Imam Shafi'i, Abu Hanifa, yana karanta su, yana duk lokacin da ya tashi fahimtan Qur'ani da hadisi, baya so fahimtan sa ta saba fahimtan magabata. In magabata sun yi ijma'i ba wata magana, in magabata sun yi sabani sai yayi kokarin maganar wa tafi karfi, ya bi wanda tafi kusa da Qur'ani da hadisi. To kaga wannan mutumin farko kenan, kuma yayi itikadin su waɗannan magabata cikin sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'ina, daidai din su yafi kuskuren su yawa, daidai din yana da yawa, kuskuren kuma kaɗan ne, don haka sai ya bi su a kan daidai, inda suka yi kuskure kuma ya roƙa musu gafara, bai ce ba a'a ba kuskure ba ne ba, bai yi ƙoƙarin ya barrantar da su da kuskure ba, don ya san su kansu ba su barrantar da kansu ba. Mun fahimci wannan a maganganunsu da muka karanta a baya. To duk wanda wannan ya zanto shi ne halinsa, kaga kashi na farko kenan, ya ce fa haza huwa talibu almutamassiku bima kana alaihi salatu salih, wannan shi ne ahlus sunna duk inda yake a duniya. Wannan bid'a ba za ta gwasa masa kofa ba, bid'a ba ta shiga gidansa ko kantinsa ko rumfar kasuwarsa. Wanda wannan ya zanto shi ne halinsa, faufaushi da bid'a. Kashi na biyu, wanda ya haddace waɗansu nassoshi na daban ba ruwanshi da hadisi, da ka kawo hadisin annabi sai ce to ai wannan ya ce kaza, kana kawo wani hadisi Bukhari ya kawo a cikin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ce to ai kuma wannan ma ya ce kaza wani lokaci ce to ai wannan ya bai dace da kaza ba to yanzu ya kaza kenan ya kaza kenan ana ce masa annabi ya ce shine cewa wani ya ce kaga rikitacce kenan dimotacce wanda bai sa abin da yake ba in ka ga bigidaje a duniya ka samu wannan wallahi ka ga maganin bigidaje duk wayewar kanki duk malantarsa wallahi duk wanda za a ce annabi ya ce kaza wai tsaya yana cewa wani ya ce to waye wannan wani wane ne wannan wanan da zaka ce shi ma ya ce a ce annabi ya ce wa inda na kaza mu a wurin mu kaza ne wato inda zaka san tsiyar take wani dama waɗansu za su takaito akan fifita maganganun malik akan maganan annabi ita kadai kaga halaka ce ko ka fifita maganan malik akan ta annabi ba halaka bane ba to ba ma anan suke tsaya ba an zo abin ya ci gaba mutum ya fifita maganan babansa akan maganan annabi sai mu ga abin da iyayenmu suka ce mu yayin mu haka suka ce kuma ba yanda za a yi musaba mu annabi ya ce kaza ce ga abin da babansa ya ce to ya za a yi kina yanzu me yake so ya ce mana wai maganan babansa shi kenan ta fi ta annabi kenan to dimutacce kenan wannan wannan kashi na biyu kenan duk wanda yake akan wannan mazhabin komin malantarsa yake fa huwa dhallun mudhillun inji ibnu abdul bar na uku wanda ba ruwanshi ba ruwanshi da ku waɗanda kuka ce abu sunna ba ruwanshi da su waɗanda suka ce a dakile akan mazhaba din shi duk abin da yazo masa sai yayi da ka ba ruwanshi da ilimi yanzu nan zai ce maka ya halatta bai halatta ba awam kenan awamun nas in kawai haka ake tafiya gama garin mutane kenan irin wannan to shine sai ce wannan shine ashaddu a'ama wa adallu sabila kaga kashi uku ne ɗaya ne kawai akan daidai biyun din me suke yi da bata su sai albani sai fa hadha huwa alhaqu ma bihi qafa'u fadani an bunayyati tariqi wannan ita ce gaskiya wanda ba wani boye boye da ita bata boye ba fadani an bunayyati tariqi kyale ne da waɗansu 'yan ƙananan hanyoyi irin hanyar shanu ɗin nan burtal wannan ba hanya ba ce ba abu na hudu daga cikin shubuhohin da suke kafa hujja da su malike summa inna hunaka wahaman sha'ian inda ba'dul muqallidina akwai wani wahami a wurin waɗansu daga cikin muqalladai masu cewa dole sai a bi mazhaba yasudduhum an ittiba'i sunnati allati tabayyana lahum irin wahamin da yake hana su bin sunna da ta bayyana gare su annal mazahiba ala khilafiha irin sunna da ta bayyana ya kasance mazhabobi kuma sun gino akan kishiyar sunna din wa huwa wannan mazhabi ko wahami wa huwa shine zannuhum anna tiba'a sunnati yastalzimu takhti'ata sahibil mazhabi su suna ganin in ka bi sunna wannan na nufin ka kuskurantar da shugaban mazhaba kenan idan ka zo ka ce Imam Malik ya bada fatawa da kaza Imam Shafi ya bada fatawa da kaza sai ka zo ka ce annabi ya ce kaza to shi a fahimtar sa idan ka yadda ka ba annabi yanzu ka ce Shafi yayi kuskure kenan shi ko baya so a ce yayi kuskure ka ce Malik yayi kuskure kenan shi ko baya so a ce Malik yayi kuskure to dan jin tsoron kar a ce Malik yayi kuskure sai a kyale hadisin annabi a rike maganar Malik akwai su ko babu والتخطئه معناها عندهم الطعن في الامام في abin da ya fahimta in kace wani yayi kuskure to ka soke shi ka zage shi kenan a yaran sa kenan na jahili ba yaran masu ilimi ba shi in nace wani yayi kuskure daidai yake da na zage wani a fahimtar sa fashi an gane ko yace walamma kana ta'anu fi fardin min afradil muslimin la yajuz fa kaifa fi imamin min al-ummati to tunda kuma ya zanto sukan wani daga cikin gamagarin musulmai ma bai halatta ka ringa sukan sa ba to ya zai yi halattawa kansa sukan shugaban mazhaba wato kun gane muqaddimar da ya bada natija idan ka ce da nace kaza sai ka ce annabi ya ce kaza to in na yadda na bi maganan annabin nan wannan na nufin na cewa ne yayi kuskure bin annabi muqaddima ce wanda shi a ganin sa natijar da za a samu shine jingina kuskure zuwa ga shugaban mazhaba dai maganar shi ta saba ta annabi to kuma sai wannan kuma da take natija ita ma muqaddima ce ta biyu jingina kuskure zuwa ga shugaban mazhaba wannan na nufin me suka gare shi kenan kaga ita ma ya fitar da natija kenan muqaddima natija an gane ko
to daima idan kana so ka rushe mutum kamar yadda yake da matabbaci cikin ilimin mantiki, lokacin da mutum ya mukaddima ya fitar da natija, kyale natijar rusa mukaddimar, shikenan natijar za ta rushe da kanta. Idan ka rushe na wani gini za ta zauna, ba wani asasu za ta zauna a kai. Shi yanzu ya yi mukaddima, bin annabi na nuna kuskure ga wani, kuskure ga wani kuma na nuna mai sukansa kenan. To suka ku ai baya halatta a yi suka, to tunda bai halatta a yi suka ba kenan ba za a bi mai sunnar annabi ba, tunda ta gadar da mai suka. Kaga natijar mukaddimar ga kuma natijar da ya fitar, kun bai zonan da kyau. To sai ka nuna masa bin annabi baya nuna kuskuren wani, ala farz cewa bin annabi na nuna kuskuren wani, kuskure ga wani jingina masa kuskure baya nuna zagi gare shi, saboda ka jingina masa abin da zai iya yiwa ya yi shi. Yanzu idan ka bada labarin cewa mala'ika Jibril ya zo gidanka, kun ci abincin safe ko na rana, yanzu ba ruwanmu da mu kareta zuwan ko rashin zuwan, abin da za mu fara rushe ka da shi shine me ka jingina wa Jibril na tawaya game da shi? Cin abinci. Shi za mu fara rushewa, ba ruwanmu da wannan ya zo gidanka ko bai zo ba. Kada mu tsaya muna bata lokaci akan ya zo bai zo ba, sai sai an gan shi ba a gan shi ba, waye rigima? Cin abinci za mu ce ƙarya kake, to tunda da ya ci abinci tabbas eh. Me kuka ci kaza? Sai to wallahi ƙarya kake. Wallahi tallahi ƙarya kake, dan mala'ika baya me? Baya cin abinci. Shikenan mun rushe ba Jibril bane ba, amma muna tsaya muna cewa mala'ika Jibril bai zo ba, Allah ya zo duk ba ta lokaci muke yayi. Mun rushe cin abincin, in dai yadda ya ci abinci to ya karye kansa. Sai Albani ya ce wal jawabu anna hadha al ma'ana batilun. Ansar da zamu ce a nan gurin, wannan ma'ana da aka gina rusasshiyar ma'ana ce. Wa sababuhu al insirafu an tafaqquh fi sunnah. Abin da ya haifar da wannan kuma shine mutum ya kawar da kai wajen koyan sunnar annabi. Wa illa fa kaifa yaqulu dhalika al ma'ana muslimun aqil, in ba haka ba yaya musulmi mai hankali ma zai faɗi wannan magana. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa al qa'il, gashi annabi shi da kansa yake cewa idza hakama al hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Annabi sai idan mai hukunci yayi hukunci yayi ijtihadi ya dace da daidai, yana da lada biyu. Idan yayi hukunci wanda ya gina kan ijtihadi kuma yayi kuskure, yana da mai lada daya. Fa hadhal hadith yaruddu zalika al ma'na, wannan hadisin yana mayar da martani kan waccan ma'ana da su suke riyawa. Suka ce in ka ma maganar hadisin annabi yana nuna ka kuskure gawa, ka nuna jingina kuskure gawa gawa ne, kuma jingina kuskure gawa ne yana nuna mai suka gare shi. Wannan hadisi yana mayar da wannan abu cewa ba haka bane ba. An gane ko? Wa yubayyinu bi wuduhi la gumudu fihi, hadisin na bayyana mana a sarari wanda babu wani sitir cewa anna qawla al-qa'ili akhta'a fulanan, idan mai magana yace wani yayi kuskure, ma'anahu fi shar'i, ma'anan wannan a shari'a, usiba fulanun ajran wahidan, daidai yake daga cewa wani an bashi lada daya. Saboda haka idan ka kawo hadisi kace kaza, sai wani ya ce to Amin Muktasar ya ce kaza, sai ka ce a to Amin Muktasar ya yi kuskure, don ka ga abin da annabi ya ce. Maganan ka cewa mai Muktasar ya yi kuskure daidai yake da maganan ka cewa mai Muktasar yana da lada daya a harshen musulunci, ba harshe na gama garin mutane ba wanda su ba sa fahimtar me ake nufi a musulunci. In ka ce mai Muktasar ya yi kuskure, me kake nufi? Yana da lada daya. Saboda annabi ce idan mai ijtihadi yayi ijtihadi yayi jarshi daidai, yana da mai lada biyu. Idan mai ijtihadi yayi ijtihadi yayi kuskure, yana da mai lada daya. Sai ka ce wane yayi kuskure, daidai yake da cewa mai wane yana da lada. Fa idza kana ma'duran fi ra'yi man khata'ahu, idan ko har wane da na kuskurantar da shi ya zanto yana da lada ne ni a ra'ayina, fa kaifa yatawahhamu min taqta'atihi iyyahu at-tanu fihi, to ta yaya wani zai fahimci cewa wannan kuskuren da na jingina mishi ya zama zagi gare shi? Mutumin da na ba lada ɗaya na zage shi kenan? Yanzu ko tabar da shi ne na ce ba yadda lada ba yadda zunubi, wannan na zage shi kenan? To ban fice wannan ba, sai na ce yana da lada ɗaya. Ina zagi yake a nan gurin? Ina suka yake a nan gurin? Dan yabo ne wannan. Dan haka jingina kuskure ga wani shugaban mazhabobi ko Malik ko Shafi'i ko Abu Hanifa, wannan farko jingina kuskure ne ga wanda dama yana yinsa, tunda ba masumi bane, annabi ne masumi. Tunda za mu karanto sahabbai, duk wanda ya zamani da annabi da ya fi duk wanda ya biyo bayan sa halala da lada. Saboda sahabbai zalika masaluhum fi tawrat wa masaluhum ay sifatu tana cikin at-taurat tana cikin linjila, kamar yadda sifar annabi take cikin at-taurat da linjila, yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil, to sahabbai ma masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil, banda su ba wanda ya samu wannan,
daga su sai abokin su sallallahu alaihi wasallam, daga shi sai abokan sa
as-sahaba radhiyallahu alaihim, yana cikin at-taura na cikin linjila, su ma suna cikin at-taura suna cikin linjila,
shi da sunan sa da sifofin sa, su ko sifofin su koda ba sunan su, kun fahimta da kyau, duk wanda yazo baya bai samu wannan falalan ba, duk wanda yazo baya bai samu wannan falalan ba, duk malamu mazhabin nan guda hudu ko ba sahabi cikin su, tabi'i ma ɗaya ne shine Abu Hanifa, sauran duk tabi'ut tabi'ina, sai an ɗori sannan a hau matattakala, to wanda yayi zamani da annabin ya samu waccan falalan da wanda zai biyo baya wanne ne yafi kima kenan da daraja da falala, wanda ya zamani, to a zamanin annabi kuma sai ka karo ka karanta, kana karanta babin haddi cikin Bukhari, a ce ga midiya an yi mata haddi, ga midiya dinnan ba sahabiya bace ba, me sai aka mata haddi, kuskure, ma'is an yi masa haddi, me yayi aka masa haddi, laifi, wani an yi masa haddi, ko lokacin Abubakar, ko lokacin Umar, ko lokacin Usman, me yayi da aka masa wannan, laifi, dingina wannan laifin da kai zuwa gare shi, yanzu na ka zage shi kenan, kuma wannan laifin da yayi guda daya shine zai rufe masa martabarsa gaba daya, falalansa ta rinjaye wannan kuskuren, amma yayi kuskure tunda shi ba ma'asumi bane ba, duk wanda ka bi cikin sahabbai sai ka kalato wani abu da ya taba yi, duk wanda ka bi sai ka kalato wani abu da ya taba yi, amma falalansu ta rinjaye wannan, da yanzu dan makarantar da aka yi jarabawa aka hada overall na result ɗinsa ya kasance ya samu 80 cikin 100, 75, 80, 90, wannan me wata matsayi za a bashi, in ya samu 85 har zuwa 90 me za a bashi, mumtaz, distinction ba, mumtaz za a bashi, ya tsere fintin kauke nan, to amma kuma can ga kuskure 10, yanzu sai muka zo ba da labarin jarabawa sai muka ce wani ya fadi 10 ya ci 90, to me ye wannan dalilin yare ne wannan, ayin ana maganar cin 90 an manta da me kuskure nan guda 10, in dai ana maganar ci ya cinye 90 waye zai tuna kuma kuskure 10 din nan, to kamar haka ne, to dan me muka yi da muka jinginawa sahabbai wani da irin kuskure da suka yi kamar yadda aka hikaito mana, amma muna jin tsoron mu jingina shugaban mazhaba wani kuskure wanda bai kai girman na wancan sahabin ba, shugaban mazhaba ijtihadi yayi yayi kuskure bai dace da dai wanda annabi ya bashi lada daya, sahabi kuma kuskure har aka yi masa haddi, ko muka yadda muka jingina masa ba ma jin tsoron komai, sai muke jin tsoron mu jingina shugaban mazhaba na shi, da abinda muka jingina shugaban mazhaba da wanda muka tabbatar da sahabin wanne fi girma na sahabin, me yasa bamu ji nauyi ba a can gurin sai muka ji nauyi anan, ko dai ba ce wauta ba, akwai karancin fahimta ce laushi laushi, la shakka anna hadha tawahhum amrun batilun yajibu ala kulli man kama bihi an yarji'a anhu, malam albani ce lalle wannan wahami fahimta wanda ba ta daidai ba wani abu ne rusasshe, ya zama wajibi ga duk wanda ya kudurce wannan ya dawo daga rikiyar wannan, wa illa fa huwa alladhi yata'anu fil muslimin, in ba haka ba sai mu ce kai ka zargi shugaban mazhaba kai masa kushe, mu ba mu kushe shi ba, mu kawai abinda muka ce yayi kuskure, mu ko mu a harshen shari'a in yayi kuskure kenan yana da lada daya, amma idan kace zagi ne sai mu ce to daga bakinka aka ji zagin ba daga bakin mu ba, daga bakinka aka ji, walaita fi fardin adiyyin minhum bal fi kibari a'immatihim, wato sai zanto in yayi haka shine ya soki al'ummar musulmai, ba wai ya soki wani gama garin mutane bane ba, bal fi kibari a'immatihim ya soki manya manya min as-sahabati wat tabi'ina, cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda ya biyo bayan su min al-a'immatil mujtahidin wa ghayrihim, fa inna na'lamu yaqinan, albani yace mu muna da masaniya wanda take cike da yaqini, anna ha'ula'il ajillata kana yukhati'u ba'dahum ba'dha, waɗannan jigajigan malamai cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko tabi'ina ne sashin suna jingina wa sashi kuskure a tsakanin su, wa yaruddu ba'dahum ala ba'din, sashin suna mayar da martani kan sashi, a fa yaqul ai mun karanta a baya yadda aka mayar da martani kan Abdullahi dan Mas'ud, yadda aka mayar da martani kai kan wani cikin sa, mun dai karanta a baya an gane ku, yace a fa yaqulu aqilun, yanzu wani mai hankali zai zo yace da mu inna ba'dahum kana yata'anu fi ba'd, yanzu dan sashi ya jingina wa sashi kuskure, wannan ya nuna sashi ya soki sashi kenan, akwai mai hankalin da zai fahimci haka, babu,
بل لقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ابا بكر اي يا انغانتا ما cikin hadisi annabi ya kuskurantar da Abu Bakar yace kai Abu Bakar kai kuskure fi ta'wilihi li ru'ya kana ra'aha rajulun a cikin wata fassara da mafarki da wani mutun yayi fa qala sallallahu alaihi wasallam lahu sai annabi yace asabta ba'dan wa aqta'ta ba'dan ka dace da wani sashi na fassaran ka wani sashin kuma kai kuskure to wannan abin da annabi ya faɗa game da Abu Bakar suka ne gare shi
ba suka wani ba
fa hal fa anna sallallahu alaihi wasallam fi Abu Bakar bi hadhihi al-kalima kin Abu annabi ya suka ga Abu Bakar dangane da wannan kalma shi yasa kwanaki san in muku manta ba wata munasaba ta magana nace muku har yanzu a cikin mutane har ma hatta waɗanda suke cewa ahlus sunna ne akwai shi'anci akwai sufanci to inda shi'anci yake shigowa inda zaka dauka wani baya kuskure wannan aqida ce jigo daga cikin aqidunwa shi'a shine i'tiqadu ismatul a'imma cewa duk wanda yake imam ya zama ma'sumi su sun fada a aqidance sun rubuta suna kira zuwa ga wannan kai kuma a fakaice ba tare da ka sani ba dan baka yadda ba a ce Malik ko Shafi'i ko Abu Hanifa ɗayan suna kuskure sai ka ce an yi rashin kunya ya za a ce wani ya kuskure yanzu kai kafin shi ilimi dan haka ka gano ya kuskure baka yadda ba a ce mai mukhtasar ya yi kuskure ko mai iziya ya yi kuskure shi an ci kake baka sani ba dan shi'a tantirin dan shi'a kenan a aqidar ismatul a'imma ba tare da kafir gaba dan su suke da itikadi na ismatul a'imma saboda haka kaga ya kamata mutun ya kiyaye to su kuma waɗanda suke masu sufanci sai kuma mun samu dogiyo ta maganar kuma wanda ta dace wa min ajibi ta'siri hadha alwahmi ala ashabihi yana daga mafi bambankin yana daga abun mamaki na tasirin wannan wahami ga masu shi annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati al-mukhalifati li mazhabihim wannan wahami yana hana su bi sunna irin sunna da ta saba mazhabin su la'anna ittiba'ahum iyyaha ma'anahu indahum at-ta'n fil imam dan suna ganin in sun bi sunna ma'anar wannan auren su kamar sun soki shugaban su kenan wa amma ittiba'uhum iyyahu walau fi khilafi sunna fa ma'anahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu amma in sun bi maganar malamin su ko da ta saba wa sunna to wannan na nufin girmama malamin da kan bama shi walizalika fahum yusirruna ala taqlidihi da haka sai kaga sun doge wajen bin malamin nasu ko shugaban nasu na mazhaba firaran min at-ta'am al-mawhumi wai dan kasa fada cikin suka da in bisu bishi ba sun soke shi kenan albani yace wala kasana sai haula'i yace waɗannan ko sun riga sun manta wala aqulu tanasau ban in ce sun manta ba da gangan a'a sun yi mantuwa annahum bi sababi hadhal wahmi a sakamakon wannan wahami nasu waqa'u fi ma huwa sharrun mimma farru minhu sun fada cikin abin da yafi sharri sama da wanda suka gujewa yanzu sun gujewa sukanwa shugaban mazhaba to sai suka fada zuwa ga sukanwa annabi dan su a fahimtar su kin aiki da maganan shugaban mazhaba kin aiki da maganan mai muktasar ko mai risala ko mai iziya wannan na nuna suka gawa ga mai iziya ko mai risala dan haka su ko ba sa so su soke shi dan haka bari su aiki da maganan sa dan su girmama shi to anan wajen yin aiki da maganan sa sai suka kyale ta annabi yanzu ya zama suka gawa annabi rashin girmamawa gawa ga annabi yanzu wancan abin da suka guda na farko sai suka fada cikin wanda ya fi shi sharri domin ai ba za a hada daidai ba tsakanin wanda ya saba wa Malik da wanda ya saba wa annabi mukaddara duk suna da laifi wa fi girman laifi ba za a hada ladan ɗaya ba tsakanin wanda ya bi Malik da wanda ya bi annabi mukaddara duk wanda aka bi din ma akwai lada cikin biyun misali wanne ya fi girman lada biyun annabi ai adalcin da ya kamata mutum yiwa kansa gata da tunanin da ya kamata kaiwa kanka kenan wannan fa at-taslimul jadali kenan kun gane ko fa innahu law qala lahum qa'ilun da mai magana zai ce da su idza kana littiba'u yadullu ala ihtirami al-matbu'i in dai bi yana nuna girmama wanda aka bi din wa mukhalafatuhu tadullu ala ta'n fihi kuma sabawa mutum yana nuna suka gare shi kenan fa kayfa ajastum li anfusikum mukhalafata sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan mai kuka halattawa kanku saba ma sunnar annabi an gane ku wa tarkat tibaiha da barin bin sunna din ila tibai imam al-mazhabi kuka zo kuka yardan wa kanku bin shugaban mazhaba fi khilafi sunna a cikin ra'ayin da ya saba ma sunna wa huwa ghayru ma'sumin kun ko san cewa shi shugaban mazhabar nan ba masumi bane ba, wa ta'anu fihi laysa kufran, inda zaka soki shugaban mazhaba ba wanda zai ce abin da kai kafirci ne, sai dai ce kai rashin kunya ko, amma ba cewa kai kafirci. Fa la in kana indakum mukhalafatul imami to tabaru ta'anan fihi, yanzu tunda ko a wurin ku cewa sabawa shugaban mazhaba kaman suka ne gare shi, fa mukhalafatur rusul azharu fi kaunha ta'anan fihi, to sabawa annabi kuma zai zo mai gare shi kenan, ai shine zai fara masuka ga annabin kenan. Bal zalika huwa al-kufr bi aini, ai wannan shine ma kafirci tsantsan sa sukan annabi din, wal iyaz billahi minhu, muna neman tsari ko daga mafada cikin kafirci. Law qala lahum zalika qa'ilun, da mai magana zai ce da su haka, lam yastati'u alayhi jawaban, yace wallahi ba za su iya bashi ansa ba. Allahumma illa kalimatun wahida, sai dai kalma ɗaya kila za su iya faɗa. Fala ma sami'naha min ba'dihim, yato da dama mun sha jin ta daga wurin waɗansun su. Wa hiya qauluhum, ita ce faɗin su, innama tarakna sunnata thiqatan minna bi imam al-mazhabi wa annahu a'lamu bi sunnati minna, haka suke cewa innama tarakna sunnata, sanin dai mu dai mun kiyin aiki da sunna ne, thiqatan minna bi imam al-mazhabi, dan mun amince wa shugaban mazhaba, shi yasa muka kiyin aiki da sunna. Wa annahu a'lamu bi sunnati minna, kuma shi yafi mu sanin sunna din, to tunda nan gurin bai bi ba mu ma ba za mu ba, yafi mu sanin ta, ba shine suke faɗa ba, sai ce kafin malik ilimi ne, kafin muktasar ilimi, kafin shafi ilimi, aka za su ce a zanzare ido ana muzure. Albani ce wa jawabuna ala hadhihi alkalimati min wujuhin, in za mu ba da raddi kan wannan to ta fuskoki daban-daban ne. يطول الكلام عليها في هذه المقدمه مغنى ذات يتصوى او ان مقدمه ان مكه زامي ولذلك دن هكا فاني اقتصر على وجه واحد منها زن تقيتو اكن وجهي داي كوي وهو الجواب وهو جواب فاصل باذن الله wannan ko jawabi ne rabagar da mai Allah ya da fa aqulu sai in ce da su laysa imamu mazhabikum faqat huwa a'lamu bisunnati huwa a'lamu minkum bisunnah, ba shugaban mazhabar ku ne kadai yafi ku sanin sunna ba, ai ka san za su ce yanzu kenan kafi shugaban malik sanin sunna, to mu ba za mu magana ka ba, tashi za mu bi tun da ya bi mu sanin sunna. To albani ce sai mu ce to ai banda malik ma akwai wanda suka fi ku sanin sunna din, ba haka bane ba? Bal hunaka asharatun, yace akwai gomayya da dama, bal mi'at, yace akwai daruruwa al'a'imma na malamai, هم أعلم أيضا منكم بالسنة وأن سوما سنفيكو سنة سنة. فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم إذن سنة تزوى إن قتلت أكيسير مذهبكم وكان قد أخذ بها أهد من أولئك الأئمة جزن تو أنسى متأيدة كتكين مالمي من يدك مالمي دسوى قبات يأيركو دئتا فالأخذ بها والهالة هذه حتم لازم عندكم يازم ركو دوانا سنة يازم واجبي أكم كتنا saboda me, لان كلمتكم المذكوره لا تنفق هنا, domin kalmar ku da kuka ambata anan gurin ba ta da kasuwar da za ta ci. Fa inna mukhalifakum sayqul lakum mu'aridan, in kun ce mu ba za mu bi wannan hadisin ba za mu tsaya a maganar shugaban mazhabar mu dan yafi mu sanin sunna, to abokin maganar ku sai ya ce da ku inna ma akhadna bihadhihi sunna, wannan hadisin da kuke ji da gani da muka ce ku bi kuka ce ba za ku bi ba, mu ma mun yi riko da shi ne sikatan minna bil imam allazi akhadha biha, saboda mun amince da shugaban wani da ya riko da shi, ko kun kawo malik kun ce bai aiki da wannan hadisin ba ba za ku yi ba, shi kuma sai kawo abu hanifa yace ya aiki da wannan hadisin, ko kun kawo shafi'i bai aiki da wannan hadisi ba, shi sai kawo imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad yace to shi kuma ya aiki da wannan. Tunda ku a mazhabinku duk wanda ya fi ku sanin sunna kwa iya bin maganarsa, to a nan gurin ta malik ya fi ku sanin sunna sai kuka ki saba maganarsa, to kuma Abu Hanifa ma ya fi ku sanin sunna, Ahmad bin Hanbal kuma ya fi ku sanin sunna, yanzu sai ku hada rabo biyu, ku bi maganar wanda ya fi ku sanin sunna kuma kun bi ta annabi, ba haka bane ba? Amma in kuka dauki wancan wanda ya saba, yanzu kun bi maganar wanda ya fi ku sanin sunna kadai, amma ba ku bi ta annabi ba, ɗan kuka ɗauki wannan sunnar don in dai ka samu hadisi lallai an samu wani shugaba ya taɓa yin aiki da shi a da, kuma wannan shugaban ya fi ka sanin mai sunna, kai kuma a hujjar ka duk wanda ya fi ka sanin sunna shine za ka jarrabu da shi, to don mai ka riƙe guda ɗaya wanda suka san sunnan suna da yawa. Ina fatan kun fahimci wannan da kyau. Yace fattiba'uhu aula min ittiba'il imam allazi khalafaha, bin shugaban da ya riko da sunnar annabi a wannan lokaci shine yafi dacewa sama da bin shugaban da ya saba mata. Wa hadha bayyinun la yakfa ala ahadin insha Allah ta'ala, yace wannan ko a bayyane yake baya boyuwa ga wani. Walizalika fa inni astati'u an aqul, albani ce dan haka ina da ikon in ce inna kitabana hadha lamma jama'a sunan sabita ta annahu sallallahu alaihi wa sallam fi sifati salatihi fala uzra li ahadin fi tarkil amali biha. Wannan littafi nawa yayin da ya zanto ya kunshi sunnonin annabi tabbatattu daga gare shi wanda suke bayyana siffar sallarsa, babu wani uzuri da wani yake da shi wajen ya bar yin aiki da ita wannan sunnar. Li'annahu laysa fihi mattafaqa al-ulama'u ala tarkihi, dan ina baka tabbas cikin duk hadisin da zan kawo babu hadisi ɗaya da za a ce malamai sun yi ittifaqi wajen da'ifancin sa. Daga ingantacce bittifaqal ulama sai ingantacce ala ra'ayir rajih min al-qawmi al-qawali al-ulama, amma babu wani hadisi da za a ce duk an yi ittifaqi wajen barin sa. An gane ku? Hashahum min zalika, yace Allah ya tsare su su malamai da su kyale sunnar annabi wanda ta inganta. Bal ma min mas'alatin waradat fihi illa wa kad qala biha ta'ifatun minhum, yace ba wata mas'ala ɗaya da za ta zo cikin wannan littafin ta zama bakuwa face sai wani ya riga yana fadar ta cikin su waɗannan manyan malamai. Wa man lam yaqul biha fa huwa ma'zurun wa ma'zurun ajran wahidan, wanda ko bai fade ta ba to wannan baya nuna gajiyawa gare shi, za a bashi lada guda ɗaya kuma za a bashi uzuri. Li'annahu lam yarid ilayhi an-nassu biha itlaqan, abinda yasa yake fadan ta ba wai dan bata tabbata ba sai dan shi bata zo masa ba ita sunnah. Aw warada lakin bi tariqin la taqumu indahu bihi al-hujja, ko hadisin ya zo masa amma ta hanyar da ba mai karfi bace ba, dan haka sai kin aiki da shi. Ya zo wa dan uwansa kuma ta hanya mai karfi, shi kuma ya aiki da shi, dan haka hujja anan gurin bisa ga wanda ya zo masa ta hanya mai karfi. Aw li ghayri zalika min al-a'zar al-ma'rufati lada al-ulama, ko kuma saboda wani dalili daga cikin uzurran da malamai ke suka san su a sanannu wurin malamai. Wa amma man sabata an-nassu indahu min ba'dihi fala uzra lahu fi taqlidi, yace amma dukkan wanda nassi ya tabbata a wurin sa min ba'dihi daga cikin mabiya kuma fala uzra lahu fi taqlidihi, ba ya da wani uzuri da zai ce a'a shi zai dakile wajen bin wancan shugaban. Bal wajibu ittiba'un nassi al-ma'sum, abinda yake wajibi shine bin nassi, dan shi nassi shine ma'sumi. Wa zalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddima, wannan shine babban manufar yin wannan muqaddima tawa. Wallahu azza wa jalla yaqulu, Allah da manzon Allah madaukakin sarki ko yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya wadanda suka yi imani, istajibu lillah, ko ansa ma Allah, wa lirrasuli, ko ansa ma manzon Allah, idza da'akum lima yuhyikum, idan yayi kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Waɗansu malaman suka ce jihadi, dan shine ke rayar da mutane, waɗansu suka ce shine mutaba'atul ahkam, duk hukunce hukunce kamar kisasi, walakum fil kisasi hayatun idza da'akum lima yuhyikum, duk abin da annabi yayi kiran mutane gare shi to zai tabbatar musu da rayuwa da dada a duniya, ya tabbatar musu da rayuwa da dada a lahira. Daka ku bisi yayin da yayi kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Wa alamu, ku sani cewa anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah ta'ala yana sanya katangar karfe tsakanin bawa da zuciyarsa yayin da yaji hadisi garwe kiyin aiki da shi, yayin da aya ta bayyana kiyin aiki da isa da gangan ba wai dan jahilci ba kawai sai dan son zuciyarsa, ko dan aya ta saba wa shugaban mazhabarsa, ko dan hadisi ya saba wa shugaban mazhabarsa sai kiyin aiki da shi. Irin wannan sai Allah ya san katangar karfe tsakanin shi da zuciyarsa, sai ya zanto ba yadda za a yi jishiri ya karba. Shine abin da Yahudawa suka yi. Akwai bambanci tsakanin wani na kan kuskure saboda jahilcinsa, ya jahilci kuskure yake, wani na kan kuskure ya san kuskure ne amma tun da haka ya sami iyaye suna yi sai ya ba abin kariya. Duk wanda ya kaucewa aya da gangan ko hadisi da gangan ya san hadisi ne karara, ya san aya ce karara, sakamakonsa shine sai Allah ya bar shi kan jahilcinsa da batansa. Shine abin da Yahuda suka samu kansu. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mun. Wallahi duk wanda ya kaucewa gaskiya da gangan sakamakon sa sai Allah ya kyale a cikin bata, a sa masa bata madawwami, ya san bata ne kuma ba zai iya bari ba, yana ji yana gani fa ya san bata, ya san abin da yake bata ne amma ya ta bada fatawa da kishiyansa. To nan gaba yana son shiriya sai Allah ya sanya katangar karfe, babu yanda za a yi khairi ya shiga zuciyarsa kuma. inna sharra dawabi inda Allahi summul bukum alladhina la yaqilun walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Kaucewa gaskiya a karan farko sai ya gadar maka da a rubuta maka tabewa ta dindindin abinda aka wa Yahudu kenan, ta ko ina ya kasance an dawwamar da ƙarya a cikin su ba yanda za a yi, sun san gaskiya fa. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu amma wa'inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tunda sun boye gaskiya, sun san gaskiya ce, me yasa sakamakon su sun maqasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu kaswa, zuciyar aka mai da ita ke kasasshiya kaman dutse, dutse ma yafi talaushi. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa la tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Saboda me? Falamma nasu ma zukiru bi, nasu hazzan min ma zukiru bi ne ke da suka yi wannan, aghrayna bainahum al-adata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah. Wannan shine abin da yake sa ka ga bid'a, mutun yana ciki ya san bid'a ce ya kasa bane. Akwai cikin malaman garin nan da suka mutu a jarida ya faɗa, ya zo ya yawan haɗa kan musulmai yana faɗa, har Maiduguri ya je wajen wani shehin ɗariƙa ɗan uwansa ya ce matsayin ɗariƙa gaba ɗaya in ma mun ba ta matsayi mustahabi, to mu kyale mustahabi don mu haɗa kanmu mu musulmi. Da kansa ya faɗa haka. Yanzu dan Allah bai kamata a ce kafin ya mutu ya tuwo ba, amma ina ya halakar da dubban mutane sun bi shi akan haka har sun mutu, yana cikin sani. Wannan kenan lokacin da jaridar Al-Qalami take da rai wata hira da aka yi tsakanin shi wannan mutum mai wannan magana da Shehu Garba Durbinde, Allah ji kansa da gafara, yace me zaka ce game da abin nan? Yace a dun rigimar da muke da yan izala, su da suka kafirta mu shine dai fansu, da za su ce mana yan bid'a, to babu komai. Sai amma su ce mana kafirai, to wannan shine rigimar. Sai mana yan bid'a a sauƙaƙa. Shi zai wannan bid'a kan muna yi. Da sun ce yan bid'a da shi kenan. Yanzu wannan ba magana bace ba. Sai shugabannin jami'ar Madina da suke zuwa su gabatar da daura, sai kai masa ziyara har gidansa. Suka ce abin da ya kawo mu ba dan muna kuɗin wani ba wurinka ba, ba dan kuma na jin tsoron wani abu daga wurinka ba. Kai ka san mun sani mu da kai ba mai cutarwa ko ya amfanar sai Allah. Amma kana ɗaya daga cikin mutanen da idan Allah ya sa ka fahimci gaskiya miliyoyin mutane za su yi. In ka fantsare kuma dubbai za su fantsare. Saboda haka ka san waɗansu abubuwa da ka rubuta ko ka gina mutane akai kuskure ne. Ka ji tsoron Allah ka tuba gashi, ka rinka ka san ba za a maimaita ma adadinsu ba. Hawaye da idansa. Ya ce na gamsu da wannan amma ya zan yi da mutane. Ce mutane ka rabu da su, Allah zai kare ka. Ka je cikin rediyo ka faɗa ka tsira har gaban Allah, ko da sun kashe ka kai shahada. Amma yana jin tsoron zai bar abin nan. Haka mutum ya tafi a haka. Malaman bid'a kenan. Malaman bid'a ne kagowa sun karkace wa tafarkin Annabi. Haka mai bakan dam ya ce. Sun ga aya sun ki faɗi nata, sun yi mata, sun ki tsari nasu. Wanda bai yi tsarin matarsa ba ko yayi ibada ladan ba yawa, can mun yi itifaki da shi amma anan mun yi itifaki. Amma sun ga aya sun ki faɗi nata, wannan haka ne, sun yi mata sun ki tsari nasu. An ce wa ƙarna ya kaɗa kai nasa, shi mai da bawa bai iya yin sanyi. To kaga yadda garin ki, saboda haka wallahi karka yadda ka rinka yawa hadisin Annabi taurin kai da an faɗa. Ka yarda ka ce sami ina wa bana, baka sami ikon aiki da shi ba, shi ne wani abu ne daban. Wannan da an ba da fatawa faɗa abinda hadisin ya ce, kar ka faɗa ba da fatawa da aikin ka, sai zanto kuskuren ka yanzu mai sauki ne, baka yi aiki bane ba. Amma kawai dan ban yi aiki da shi ba ina jin kunya, sai a ce kaulin bila amalin, tunda dai ban yi aiki da shi ba, duk da na da Annabi ya faɗa, kuma sai in gina mutane kan bid'a, dan ni na gada a gidanmu ma ana bid'a. Yanzu wannan abin da yayi duk na kokarin ya san abin da yake kan bid'a ne, amma tunda bai kawo ba, shi ya ce ɗariƙa ɗin nan mustahabi ce a matsayinta. A yau cikin ‘ya’yansa da cikinsa wani ya tashi ya ce duk wanda ya ce ɗariƙa mustahabi ce ma kafiri ne, ce ɗariƙa wajibi ce. Wa ya gina wannan abin? Kaga ya kafirtar da Uba, ya sauƙaƙe wa dukkan wani mai aiki aiki. Duk wani aikin ka sauƙaƙe ma aiki, ya riga ya kammala. وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُهُشَرُونَ وسني دي زوا غري شي ذا اتارا كو غوبا كياما والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو نعم المولى ونعم النصير الله شيكي فدن غسكيا الله شيكي شريد دا متاني تفركي الله ما دللا دا ابون دوغرو ما دللا دا مي تيمكو شيني الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين wannan مقدمة يا كمل ربوتن تا ابنن دمشق ا رانن 20 ga watan 5 a shekara ta 1381 hijira. Alhamdulillah mun kammala muqaddima, darasi na gaba kuma zamu shiga cikin sulbin littafi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutumin da yake bin liman daga nesa, idan sahu yayi nisa saboda yawan mutane kuma sai zanto baya iya jin karatun liman saboda nisan, ya halatta ya karanta Fatiha? Ya halatta ka karanta Fatiha a irin wannan halin na rashin jin liman? Akwai fatawa ta Sheikh Ibn Baz ko ta Sheikh Albani dai akan wannan, na manta daya daga cikin su yayi wannan saboda baka jin karatu, dama inda mahzur din yake ko kuma inda za a iya samun rigimar malamai shine in kana jin karatun liman, to shine ga aya na cewa wa iza qura alquran fastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun. To wannan dai ita ce tambayar farko, wannan ko ba tambaya, da abin da ya rage baya ba tambaya bane ba, wannan abin da yake magana cewa ƴan uwa da suke zuwa masallacin doraye sallan juma'a masu shiga motar haya da Allah ya musu nasiha su daina rigima da mutane, wa akan yi rigima a cikin motar haya tsakanin su da fasinja masu fadin baikar magana ko ga masallacin ko wani makamancin haka. To wannan ai bai kamata a ce ma ka tsaya ka duk wanda zai faɗi wannan baikar magana din, ai ka riga ka san ajin da zaka ajiye shi, saboda kai bai kamata ma ka mayar masa da martani ba, da magana za a yi ta hudu'i to shine sai ku yi magana ta natsuwa, sai ka faɗa masa abin da ko ka wayar masa da kai kan abin da ya daure masa kai, amma wanda kawai abin da ya ga dama zai faɗa bai kamata kai ka kula shi ba a matsayinka na musulmi na tsatsi. To wannan dai sune tambayoyin da ke wurina waɗanda zan iya karantawa, idan akwai mai ɗaya don mu cike ta abin da ya rage minti uku kasar ya cika ko minti uku da ko biyu, akwai kuma wanda ya rubuto cewa shawarar cewa kullum aka yi karatu da Allah a rinka faɗin kwanan wata da kuma wurin da aka yi karatun. Na jin kwanan watan da ya muna faɗa, sai dai yanzu maganar ka ta cewa a rinka faɗin wurin insha Allah darasi na gaba ko da na manta sai ku rika tunawa. Wannan yana da kyau saboda kasar yana zuwa nesa. Na'am. Wa alaikum salam. Wace sallah? Aha. Wani yau ta tambayar ustaz, wannan tambayar mun gama da ita tun yi, kai da na san ba wannan karan farko zaka ji wannan tambayar ba daga wurina. Bismillah. Na'am. Eh, ci gaba, ina ji. Ba wani dalili da yace dan an gina masallaci a Asumiya sai an sa wata da tauraro, ba wani dalili na shari'a da yace haka, mutane ne kawai suke yin kansu, ka fahimta da kyau? Ba wani dalili na shari'a da yace a sa wata da tauraro, wannan na cikin hazima da ta sami al'ummar musulmi, idan Kirista sun yi wani abu su ma kuma sai su ce bari su yi wani abu wanda zai zama kishiyar nasu, ya zama shirme kenan. In Kirista sun yi cross kenan sai mutum ya zo wata da tauraro, da Kirista suka zo suka kungiyar Red Cross, sai musulmai suka zo su ma suka zo suka yi Al-Hilal Al-Ahmar, an ga ya zama shirme kenan. Na'am. Ta kanta Asumiyar ba ta dalili, asaran kuɗi ne kawai ake yi, don kuɗin rodin da abin nan da ake gina wannan, marasa lafiya da nawa za ka tasa a asibiti da shi, ɗalibai nawa za ka biya wa makaranta su yi karatu, ita kanta Asumiyar fa. Na'am. Ehe. Top.
kana magana cin abincin Kirsimeti. Kirsimeti. To, maganar cin abincin Kirsimeti daban, waccan aya ta'amul ladina utul kitaba hilal kuma ta'amukum hilal hum daban. Maganar ta'amukum hilal kuma ta'amukum, wannan ana magana halaccin cin yankan ahlul kitab. Sawa'un yana dangantaka da Kirsimeti ko ba, in dai sun yanka ya halatta shi. Abinda waccan aya ke nuna kenan, domin ta'am anan ana nufin zabiha kamar yadda Abdullahi dan Abbas da ansa bai suka fassara aya. Amma maganar cewa shin ya halatta cin yankan Kirsimeti wanda aka yi don ranar Kirsimeti, wannan malamai sun yi maganganu guda uku, akwai wanda suka haramta, akwai wanda suka ce makruhi ne, akwai wanda suka ce ja'izi ne. Ibn Taymiyya ya tattara su cikin littafin wato ainihin abin nan iktida'u siratal mustaqim wa khalafata ashabul jihi. Amma maganar kar hanci ta fi karfin dalili dan ba wani nasi kadar da ya haramta. Na'am. Wallahi Hausa dai ban sani ba, wannan sai ka samu malaman Hausa a jami'ar Bayero tsakanin sadaka da menene da kuyanga da kwarkwara ko baiwa dukkara, idan samu dai wani malamin Hausa ya iya tantance wannan kuma. Na'am. Yin me ba da wani asali shi ma kuma ba da asali. Na'am. Ne ba? Eh, Allah saurara. Eh. Wannan ne kamar da musulunci ya bayyana. Eh. Ya shafi wajen sallah. Akwai banbanci tsakanin abin nan abin da ya kamata mace ta rufe cikin sallah ko wajen sallah. Kaga yanzu ai malamai suna rigima kan cewa idan a wajen sallah ne mace za ta fita, shin wajibi ne ta rufe fuskarta ko ba ta rufe fuskarta ba? Irin su Ibn Baz suna ganin wajibi ne ta rufe fuska. Wannan su kuma suna ganin ba wajibi bane, irin suna Saladin Albani ce ba wajibi bane rufe fuska. Amma in ta rufe dai zai yi. Ya zama aula kenan. To amma a cikin sallah kaga za ta bude fuskarta ne, dole ne ma bude fuska. Wannan zaka tantance wannan fiqhun mai dadi a cikin littafin Ibn Taymiyya, Hijabul Mar'ati wa Libasuha fi Salati. Risala ce mai karkarama haka, amma tana da dadin karantawa, za ta wayar ma da kai kan wannan matsala. Hijabul Mar'ati wa Libasuha fi Salati. Nan zaka ga fiqhun Ibn Taymiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.